Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 9 ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirin mu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa da gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari wanda ya kawo mana ziyara a nan. Bayan haka za ku ji cewa a yau ne gwamnatin jihar Benue ya gana da shugaba Muhammadu Buhari Najeriya a birnin Tarayya Abuja game da rikicin da ke faruwa a jihar sa. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne irin ƙarin matakai ne kuke gani ya kamata a dauka wajen ganin an samu kwanciyar hankali a sassan arewacin Najeriya daban-daban, misali kamar rikicin da ke faruwa a jihar Benue. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta yarda za ta tura tawagar ta zuwa gasar Olympic wata mai zuwa a Pyeongchang. An yi ta yin haka ne yau Talata yayin wata ganawar ido da ido a karon farko tsakanin Koriya ta Arewa mai tsarin mulkin mallaka da Koriya ta Kudu mai tsarin mulkin demokradiya. An yi zaman ne a Panmunjom, wani ƙauyen da aka lakaɗa wa suna ƙauyen samun zaman lafiya da ke iyaka, inda aka rattaba hannu akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin shekarar 1953 na armistice na Koriya. Addashin ministan haɗin kai Shang ya ce Koriya ta Kudu ta ba da shawarar haɗa dangi waɗanda suka rabu tun shekarar 1950 zuwa 53 lokacin yaƙin wanda ya yi sanadiyar raba Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu da za a yi a watan gobe. Ta kuma ba da shawarar yin shawarwari tsakanin sojojin ƙasashen biyu domin hana duk wani hatsarin da zai janyo tashin hankali akan iyakar. Bangarorin biyu sun yarda cewa za a dawo da layin waya na soja da Koriya ta Arewa ta tsinka kusan shekara ɗaya kenan bayan Koriya ta Kudu ta rufe ayyukan da take yi a masana'antar Kaesong da ke kan iyaka. Koriya ta Arewa ta buɗe layin wayar bayan 'yan awanni ganawa ta waya zai fara aiki gobe Laraba idan Allah ya kai mu.
Mai bincike na musamman akan shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 ya gana da lauyoyin shugaba Donald Trump akan yiwuwar shugaba Trump zai amsa tambayoyi. Bangarorin biyu sun haɗu a watan da ya gabata, amma mutanen da ke da masaniya ko fahimta akan lamarin sun ce ba a daddale dallan yiwuwar tambayoyin shugaban ba. Tsohon daraktan hukumar binciken aikata laifuka ta FBI Robert Mueller na ta yin bincike tun wani wanda ya yi sanadin tuhumar mutane hudu, ciki har da wanda ya taɓa shugaban yaƙin neman zaɓe na Trump, Paul Manafort, da tsohon mai ba da shawara a harkar tsaro Michael Flynn. Masu bincike suna kuma duba ko shugaba Trump ya nemi dagula binciken FBI bayan da ya kori tsohon daraktan hukumar James Comey daga aiki.
Rundunar sojan Siriya ta ce sojojin Isra'ila sun harba makamai masu linzami yau Talata da ya doshi wani yankin Siriya, ciki har da wani yankin arewacin birnin Damascus. Rundunar sojan ta ce ta kakkaɓo wasu daga cikin makamai masu linzami yayin da wasu suka yi ɓarna a ƙauyen wani sansanin sojoji a yankin Kudaifa. Sanarwar sojojin ta ce dakarun Syria sun harbi wani jirgin saman Isra'ila. Rundunar sojan Isra'ila ta ki ta ce uffan dangane da wannan al'amari. Isra'ila ta sha kai har-hare tunda aka fara rikicin a shekarar 2011 amma galibi bata bayyana ko tabbatar da ta kai har-haren ba. To amma jami'an Isra'ila sun tabbatar da cewa har-haren da suka kai baya cikin Syria. Sun auna sansanin jigilar makamai ne da suke tunanin za a kai wa kungiyar ƴan yakin sa kai ta Hezbollah da cibiyar ta ke Lebanon.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin manyan jami'an gwamnatin ƙasar Amurka suka ba da sanarwar cire kariyar da gwamnati ta ba wasu 'yan ƙasar Salvador su 262,500 da ke zama Amurka har na kusan tsawon shekaru 20. Kariyar wadda ba ta dandandan ba ta kare dubban 'yan ƙasar Salvador daga kora daga Amurka biyo bayan girgizar ƙasar shekarar 2001 wadda za ta ƙare ranar 9 ga watan Satumba shekarar nan ta shekarar 2019. Daga wannan ranar dukan waɗanda suka zauna da kuma yin aiki a ƙasar bisa ƙa'ida a ƙasar ta Amurka har na kusan shekaru 20 za su koma a matsayin 'yan gudun hijira kafin a ba su kariya ta musamman wadda ake kira TPS a takaice, kuma suna da damar neman samun takardun zama a ƙasar da kuma sauran cin moriyar duk wani mazaunin ƙasar, wato moriyar da duk wani mazaunin ƙasar zai iya samu kamar ta iyali da kuma ta ayyukan yi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Jama'a masu sauraro, za ku yi mana aikin gafara, wannan ya faɗo kwatsam, kuma sannan bayan haka injiniyoyinmu suna nan suna ƙoƙari. Akwai wata 'yar tangarɗa da muke fuskanta yanzu game da rahotannin da muka ce za mu sanya muku kuje, amma kafin su haɗa ko su gyara wannan matsalai a kawo muku wannan rahoton a sanya muku shi kuje, yanzu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku. Kuma kamar yadda muka faɗi, yau muna son mu ji ne shin waɗanne irin ƙarin matakai ne kuke gani ya kamata a ɗauka wajen magance irin rikice-rikicen da ke faruwa a sassan arewacin Najeriya daban-daban. Misali kamar rikicin da ya faru a jihar Benue da Nasarawa ko kuma kewayen waɗannan jihohin. Shin me kuke gani ya kamata a yi? Mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna tare da Lawal Ladan Odawa, Kaduna a Najeriya.
To mallan Lawal Ladan, muna jan ka, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, ni a ra'ayina yanda nake ga za a gano ainihin bakin zaren da za a warware wannan matsala shine a zauna da su shugabannin waɗannan ainihin makiyaya da su manoman wani bin da ake samun takaddama a tsakani. Idan aka zauna, kowanne sai ya tara mabiyan shi ya tabbatar masa da cewa ga taron da muka yi da ainihin samo kan hankali, samo kan natsuwan da za a yi a wannan rigingimu da yake faruwa. Kowane zai faɗi mabiyan shi don girman Allah, zama lafiya muke da bukata. An tara mu gaba ɗaya, an zaunar da mu ga abinda muka samu mafita akan wannan fitintunu da yake faruwa. In dai aka yi haka, kowane zai yi amfani da abinda shugabannin shi suka faɗi mashi. Ba wai kawai a yi ta ainihin faɗi masu ko a kafafen yaɗa labaru ba, ko a haɗa su wani can daga baya zo shi ɗaya ya faɗi masu. Kowane jinsin su a bawale masu shugabanninsu su je su ainihin an karar da su akan wannan fitintunu da yake faruwa. ina fata ku tashi lafiya Lawal Ladan Udo Kaduna a Najeriya.
To mun gode Malam Lawal da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Bauchi?
Tarbe tabe di tasfar asari.
To Malam Sani, muna jin ka, menene ra'ayinka game da wannan maudu'in da muke tattaunawa yau?
Tarbe tabe.
Ab to Malam Tijjani, alman aikin gafara. Muna jin ka.
Yawan ni ra'ayina a nan shine cewa wa'annan shugaban da suke mutuntake wayoyin nan.
Eh.
Ya kamata tare da shugabannin al'umma da su ne ne ke sa ake ce faruwa. Saboda cewa duk abin da yake faruwa a kowace jiha, to kowane gungu akwai jami'an tsaro wanda suke kula da al'amuran gurin. Saboda haka idan aka sa idanu sosai, za a iya bincikewa me yake aikata wannan abubuwan da yake rigingimin da suke faruwa.
To mun gode Malam Tijjani da ra'ayinka. Har yanzu muna Kaduna, ko in ce za mu sake komawa Kaduna.
Hajiya Maryam Dauda, barka da lasariya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Murtala ne, ina kira daga Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
To ra'ayina shi ne ba za mu na ta jin cewa musamman ko ƴan sanda ko tsare-tsare na canjin ba wani canjin ma da kansu ba. To gaskiya wannan tsarin zai yi kyau, kuma ma'aikatan sun shi nan Benue
Kano.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana daga Kano?
Maryam Dauda, sunana Alhaji Musa Garu, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya, da Karan Dabo Najeriya.
Allah sarki. Alhaji Musa, yau kuma Kano ka sauka?
Eh, an je ziyara.
To yayi kyau, menene ra'ayinka?
To alhamdulillahi, gaskiya al'amari idan muka dauki irin abubuwan da ke faruwa dangane da irin wayannan batutuwa ne masu matukar muhimmanci. Mutane su tsaya su gane cewa Allah subhanahu wata'ala da ya halice mu bai halice mu rika fada da junan mu ba. Kuma ni abin da nake duba, za ki ga wani bambancin abin da zaki dauka, za ki ga banganci ne ko na addini ko kuma na kabila, wanda yake ya kamata a ce wallahi tallahi shugabannin mu sura da ruwa tsaki akan irin wayannan abubuwan. A yau idan mutum yana neman ƙura'a a gurin wannan bangare, je wannan bangare ya gaya musu abin da bai dace ba. Ya kamata kokari da ku haɗa kan al'umma domin a gurin tara tsira tara. Amma in dai a irin wa'annan tafiyoyin ne, to za ki ga ana samun irin wa'annan matsaloli. To muna fatan a samu shawo kan irin wa'annan matsaloli, domin arewacin Najeriya ma gaba ɗaya za ki ɗauka, in an ka ɗauka za ki ga duk abin mutum ɗaya ne. Amma saboda me za mu rika fatawa kanmu lokaci, muna wulaƙanta kanmu, muna ɗaiɗaita kawunan mu, wanda yake kasuwanci, idan kasuwanci kake an dakatar da kai a gida, an sa kofi me ribarka. Allah ya kiyaye mu. Ya kamata da gaskiya mutane mu yi hassara. Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya Maryam Dauda. Na gode da wannan dama da nasa.
To mun gode Alhaji Musa Garo da ka bayyana ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Lagos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Lagos?
Maryam Dauda, kina magana da Usman Ahmed daga nan Lagos a Jagule.
To Malam Usman Ahmed, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Lafiya tsalo. Ra'ayina shi ne wannan fitilin da yake faruwa, wallahi abin da ya faruwa a makodin nan ranar da suka fito suka yi zan
fita
hanya, wallahi na faɗa miki, mutane matafiya a mota, a tare mota, a duba daga an ga Bahaushe a ciro duka jifa waye, mutanen da aka shaƙiya wannan abin, Allah ne kawai ya sani. Da wanda aka ɓoye su a cikin banki, ni na ga mutane da idona, ina cikin lafiyan bare-bare rana. Wallahi na faɗa miki, mutane abun tausayi, an faffasa motocin mutane, an yi waye-waye, asarar dukiya, asarar rai. Ya kamata gwamnati su tashi su tsaya, ana cutar da mutane wanda ba su ji ba, ba su gani ba. Ba daidai ba ne.
To mun gode Malam Usman Ahmad daga Lagos da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu leƙa Kwatano. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kwatano? To ina ga layin malami daga Kwatano ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a gogon mu da ci a karfe 3:40. To mun samu kira daga Katsina. Assalamu alaikum da waye muke magana?
Eh malam Aliyu ne.
To malam Aliyu muna jan ka menene ra'ayinka?
To ra'ayina duk wanda ya shuka mugunta shi ma mugunta zai bi shi. So in kai ma mutum abinda ba ke gogon ka kashe ni dan uwanka. Wani kuma gobe zai iya kashe yayanka, so a yi hatara.
Mala Aliyu muna jan ka. To ina ga Malam Aliyu shi ma ya gama koko in ce layin shi ya goce, amma muna da sauran lokaci a kira a bayyana ra'ayi. Mun samu wani kiran daga Borno. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Borno.
Maren Dauda kin yi lafiya?
Lafiya kallau, kana lafiya kai ma?
Lafiya kallau, sunana Adamu Aliyu Ngulle.
To Malam Adamu Aliyu muna jan ka, menene ra'ayinka? Malam Adamu kana jan mu? To layin ka baya da kyau Malam Adamu, muka sake gwadawa kila kai nasara ka samu. Yanzu kuma bari mu je Zuru.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ina magana da Ibrahim Abubakar daga nan Zuru, jihar Kebbi, Nigeria.
To Malam Ibrahim Abubakar muna jin ka.
Zan ba da ra'ayina akan waɗannan abubuwa. To tsari da yawa yana faruwa shekaru da dama. Amma kullun za a nada kwamiti na binciken wannan abinci ko masu laifi, amma hukumar ba ta taɓa hukunta su ba. Shi ke sa wasu sake samun daman yin wannan abin, sai ai ba a komi. Kuma waɗanda za su yi laifin za a kama su a gansu, kuma bayan kwana biyu a ga suna yawo a kan titi. Sun nuna cewa duk wanda ya ji dama ya an yi maɗan wanki haka, shi ma zai ce matsalar kuɗi ne, bari ya je ba da kuɗi shi ma ya yi abin da ya ga dama, tunda ba a hukunta mai laifi. To ya kamata jami'an tsaro da hukumomin da abin da ya shafa ya kamata su yi ƙoƙari don Allah neman mutane haƙƙin su. Inda ana hukunta mai laifi, wallahi da an yi shakkan aikata irin waɗannan abubuwa.
To mun gode Malam Ibrahim Abubakar. Yanzu kuma bari mu je jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Niger?
Annabi ne shi bane shi gore karamar hukumar Rafi a jihar Niger tare da Nigeria.
Kace da wa muke magana?
Alhaji Yahya Muhammad ne shi bane jihar Niger.
To Alhaji Yahya Muhammad muna jin ka.
To a gaskiya ni ma tsarin da nake bada mafi yawa kashi 80 cikin 100 zai ce hukuma ne, domin kamar wanda mai magana ya gabata akan yi kwamiti kwamiti su hafa iyaka a samun masu laifi a za kwamiti, amma gwamnati ba ta ɗaukar wannan abin da muhimmanci ne dai a watsa a kwandon shara. Shi yasa mutane suke yin abin da suka ga dama, waɗansu kuma sun tsirage da addini ko tsirage da ƙabilanci ko da fannin siyasa a ɗebo makamai a ba mutane, ana ji ana gani ana shigar da makamai ana ta'addanci, amma gwamnati ta yi shiri. To saboda haka in ba an tsaya an yi saboda Allah an yi gaskiya ba, duk mai laifi a hukunta shi. To wannan abin kawai yi ake yi, amma kawai mutanenmu da gangan ake yin irin wannan ta'addanci. Gwamnati gaskiya ita ce saka shi kowa ya sake har makamai su da hannun jama'a. Ya kamata mu kuma bayan Allah mu ji tsoron Allah, mu kawai daina ɗaukan makami muna sake ƴan uwanmu haka nan kawai, duk da babu wani dalili. Na gode gidan rediyon Amerika.
To mu ma mun gode Alhaji Aliyu Muhammad Yahya Muhammad da ra'ayinka. To masu sauraro, ku yi mana aikin gafara. Da farko mun ce za mu kawo muku hirar da gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya yi da sashen Hausa, amma muka samu ƴar tangarɗa da na'urorinmu. Yanzu haka dai an gyara wannan tangarɗar, za mu kawo muku wannan rahoton. Idan muna da sauran lokaci za mu sake ba ku dama domin ku bayyana ra'ayoyinku. Ga wannan hirar.
Your Excellency, wannan ne zuwanka VOA karo na farko?
Gaskiya.
Allah sarki.
Shi ne na farko kan.
To ya kaga VOA?
To, well, na yi ban yi mamaki ba. Sannan yadda Amurka take da komai aka shirya za a yi shi da girma da kuma wadatarwa. Amma dai na ji daɗin da na ga akwai shirye-shirye masu kyau da kuma mutane masu yawa wanda suke gabatar da musamman a sashen Hausa da kuma duka sauran yarurruka na Afirka misali musamman
ran kada yanzu tambaye kan zaka yi kiyasi kana ganin ginin nan tun yaushe aka gina shi kake tsammani
eh to ai irin abinda Bahaushe kan yi wani maganan madika baje in ka ga irin wannan ginin ya shekara daruruwa sai dai gyaran a ciki ake yi daga lokaci
zuwa lokaci haka wannan ginin an gina shi wajen yakin duniya na biyu amma in ka ga sai ka dauka kaman shekara
10 to ka ga
saboda kula na ma wannan tambaya saboda matsalar ka misali ga gini da aka fi sani shine ginin yan majalisa na 1004 yanzu a Najeriya an kaje ganshi da matsalar Afirka na kula da abu za a yi abu sabo mai kyau amma sai nan da nake ga ya lalace
eh to abibi ne yake faruwa
na'am
akwai ginin da ake yi shi wato kaman tsarin ginin daga waje ko kuma murabba'in ginin ana yin shi yadda ba a tunanin dan shekara 100 zai wani abu gyare-gyare ne ciki yake to mafi yawan ginannukan mu zamani ne ake bi to da zamanin ya wuce kuma zai ga ginin ya zama wani abu sannan kuma kamar yadda kace shi gini daga radda aka gama shirin na ake fara gyaran shi ba mu da al'ada ta kula
to gwamnan jihar Katsina kenan Alhaji Aminu Bello Masari a hirar da suka yi da abokin aiki na Sahaba Imam Aliyu idan ana son a ji ƙarin bayanin wannan hirar sai a tarihin shirin demokradiyya to jama'a masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau a jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar ta hanyar rakakakin gwamnatin kasar suka fito suka yi kashedi wa dukkan ƴan kasar da ke neman su kawo rudani bayan kammala wasannin hukumar gargajiya karo na 39 a birnin Zandar inda maganganu suka mamaye kawohin sadarwa na yanar gizo yanzu haka tare zargin cewa an yi wani coge a karo na ƙarshe tsakanin Yahaya Kaka na Tawa da Tasi Usani na Zandar hukumomin kasar sun ce dukkan waɗanda ke da hannu wajen kawar tashin hankula ko kuma sabani tsakanin ƴan kasar game da sha'anin wasar kokuwar gargajiyar za a nemo su kuma a hukunta su kamar yadda dokoki suka ce wannan dai rudanin ya biyo bayan kammala wasan ƙarshe ko mu ce karo na ƙarshe na kokuwar gargajiyar tsakanin ƴan wasan na jahohi guda biyu inda aka ga Yahaya Kaka yayi kai gabanin a sake koma fage ma Tasi Usanin na Zandar yayi nasara inda waɗansu ke cewa ba su san cewa alƙalin wasan da ya ce yayi busa ba hakan ta wakana su da hukumomin kasar sun nuna cewa wasan na kokowa wata dama ce ta haɗa kan ƴan kasar ba raba su ba kuma duk wanda ke da hannu wajen kawowar wani tashin hankali game da sha'anin wasannin zai kuka da kansa idan muka rega kasar Faransa yanzu haka ana can ana jarabawa a karo na farko ni da bidiyo wajen alƙalancin wasannin ƙwallon ƙafa tsakanin ƙungiyoyi biyu da ke buga a League 1 na ƙasar Faransa wannan ko albarkacin wasan da ake yi yanzu haka tsakanin Nice da Monaco a wasan kofin ƙasar ko kuma Coupe ta France wannan dai amfani da bidiyon zai bada dama domin kawuwar sauki wajen jayayya da ke kabrewa a cikin sha'anin wasannin ƙwallon ƙafa dauko daga wajen bada penalty ko kuma korar wani dan wasa ko kuma dokar mataki kwakwara a lokacin wasanni a dukkan fadin duniya yanzu haka ana ci ana buga wasanni daban-daban a kasashe daban-daban na Turai a kasar Faransa yayin da Nice da Monaco ke buga a kofin kasar na ƙwallon ƙafa sai a kasar Ingila Manchester City da Bristol City na buga a League Cup Atletico da Ledea na buga a kofin kasar Spain yayin da Valence da Las Palmas ke buga a kofin kasar Spanya zuwa haka a kuma kasar Portugal Laton Dela na bugawa da Setubal a wasanni na rukuni na dai na wannan kasar yanzu haka shi ko dan wasan ƙwallon ƙafan nan na kasar Faransa da ke buga ma club din Bayern Munich na kasar Jamus cewa da Frank Ribery a wani faifai da wani gidan talabijin na Canal Plus ya wallafa ƙarshen makon da ya gabata yana nuna cewa kamar an yi masa sata ne rashin samun wato wannan kwallon na zinari na kasancewa tauraron kwallon kafa na duniya a shekara ta 2013 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Martanin gwamnatin Iran akan masu gudanar da zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati da ta mamaye kasar a kwanakin nan ya nuna rashin mutunta haƙoƙin bil'adama da ƴancin bayyana ra'ayi cikin kwanciyar hankali ƙarara. Rahotanni na nuni da cewa fiye da mutane 20 aka kashe, kana aka kama kusan guda 1000, haka kuma aka toshe wasu sassa na yanar gizo da dandalin yada zumunta. Amurka ta nuna ƙarara tana tare da al'ummar Iran a ƙoƙarin su na bayyana damuwar su akan cin hanci da rashawa da buƙatar su ta ƴanci, kamar yadda mai magana da yawun White House Sarah Sanders ta ce, muna goyen bayan ƴancin al'ummar Iran na bayyana ra'ayin su cikin lumana. Ta ƙara da cewa sun cancanci a ji ra'ayin su, muna ƙarfafawa dukkan ɓangarori biyu gwiwar da su kare ƴancin faɗar albarkacin baki cikin kwanciyar hankali domin gujewa duk wani abu da zai jawo tace ra'ayin jama'a. A ranar 4 ga watan Janairu a karo na biyu, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta gabatar da sanarwar da ke nuna goyen bayan Amurka irin ta ƴan uwantaka ga al'ummar Iran. Ta ce za mu ci gaba da kallon yadda ake gudanar da wannan zanga-zanga da tashe-tashen hankula a Iran. Al'ummar Iran sun daɗe suna buƙatar a mutunta su kuma a kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, a ƙara inganta hanyoyin bayyana al'amura da bunƙasa tattalin arziki. Sai dai kash, gwamnati ta ci gaba da kamewa gami da kashe waɗanda suke da jarumtar fitowa kan tituna. Rage yadda bayanai ke shiga Iran, hana ƴancin magana da yunkurin kare duniya daga waje don ganin yadda take gudanar da nata daniyar. Muna goyen bayan waɗannan ƙwararan buƙatu na al'ummar Iran. Ta ci gaba da cewa, muna kira ga gwamnati da ta kyale yadda ake musayar bayanai a bayyane. Ya kamata mu ji daɗin ƴancin siyasa da tattalin arziki ne yau da kullum baki ɗayanmu, ciki har da ƴancin bayyana ra'ayi cikin kwanciyar hankali. Muna Allah wadai da yiwuwar tsauraran matakan kisa da tsare dubban Iraniyawa. Ms. Nauert ta yi nuni da cewa muna da damar ɗaukar mataki akan waɗanda suka aikata munanan tashin hankali akan masu zanga-zanga, waɗanda suka jawo akai hani ko kuma sata ga al'ummar Iran. Da take magana kai tsaye akan gwamnatin Iran, Ms. Nauert ta ƙara da cewa ba za mu manta da ku ba. Wannan shine sharhin da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC, agogonmu yana cika karfe 3:57. Jama'a masu sauraro, a yi mana aikin gafar rahoton gardar da muka fuskanta da na'urorinmu. Ba za mu samu damar kawo muku rahoton da muka ce za mu kawo muku ba akan hirar da gwamnan jihar Benue da shugaba Muhammadu Buhari. A yi mana aikin gafara. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Koriya ta Arewa ta yarda za ta tura tawagar ta zuwa gasar Olympic wata mai zuwa a Pyeongchang. An yi tayin hakan ne yau Talata yayin wata ganawar ido da ido a karon farko tsakanin Koriya ta Arewa mai tsarin mulkin mallaka da Koriya ta Kudu mai tsarin mulkin demokradiyya. An yi zaman ne a Panmunjom, wani ƙauyen da aka lakaɗa wa suna ƙauyen samun zaman lafiya da ke iyaka, inda aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙin shekarar 1953 na Armistice na Koriya. Mai bincike na musamman akan shishigin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na 2016 ya gana da lauyoyin shugaba Donald Trump akan yiwuwar yiwa shugaba Trump tambayoyi. Bangarorin biyu sun haɗu a watan da ya gabata, amma mutanen da ke da masaniya ko fahimta akan lamarin sun ce ba a daddala dalla-dallan yiwuwar shugaba Trump tambayoyi ba. Rundunar sojin Siriya ta ce sojojin Isra'ila sun harba makamai masu linzami yau Talata da ya doshi wani yankin Siriya, ciki har da wani yankin arewacin birnin Damascus. Rundunar sojin ta ce ta kakkaɓo wasu daga cikin makamai masu linzami yayin da wasu suka yi ɓarna a ƙauyen wani sansanin sojojin da yake yankin Kudaifa.
To takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Mr. Des da Ibrahim Jarmai da suka taimaka wajen hada shirin da Mallam Zubairu injiniyan mu ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.